إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar Alhamis. Yau muna 13 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shekara 1443, daidai da 14 ga watan hudu shekara ta 2022. Wannan shine darasinmu na 13 a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan makaranta ta Al-Faruq Islamic Academy da ke nan unguwar Dosa a cikin garin Kaduna. Fatanmu Allah Malaukakin Sarki ya ba mu ikon karanta daidai da fahimtan daidai da kuma aiki da abin da yake so ya dade shi. Duk wani abu na kuskure ko zaniya Allah ya tsare mu da shi kuma ya amfanar da mu da abin da muke bayan rayuwarmu. A jiya mun kai ƙarshen ayan da aka yi magana a kan Annabi Suleiman da sihiri da shaidanu, amfani da shaidanu wurin yin sihiri, da kuma inda muka faɗin kunce-kunce na malamai a kan abin da ya shafi wanda ke yin sihiri da wanda ke zuwa gidan boka ma'ana domin a yi masa sihiri ɗin, har ma da wanda yake zuwa ba don nufin a yi masa sihiri ba. To da gaske abin da ya kamata a ce mun ƙarƙare da shi, duk da jiya mun kawo wasu daga cikin hanyoyi na kariya daga sihiri ɗin, akwai magana da Imam Ibn Kathir Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya kawo a cikin tafsirinsa. Yake cewa Imam Al-Qurtubi ya karɓo daga Wahbin, Allah ya musu rahama baki ɗaya, yake cewa dukkan mutumin da ke neman kariya daga sihiri ko kuma wanda aka riga aka yi masa sihirin ma ya riga ya kama shi, za a iya samun ganyen magarya guda 7. Wasu malaman suka ce ɗanyu, wasu malaman suka ce babu laifi ko ba ɗanyu ba ne, wasu ma suka ce za a iya kimantawa idan garinsa ne, kamar a ce cokali haka, ƙaramin cikin cokali na magarya, sai a dandaka su. Wurin dandakawa ma suka ce in zai yiwu a dandaka su tsakanin duwatsu ne, ba wani abu makamancin wannan ba. Saboda malaman tibbu sun kawo sun ce fatudibqu baina hajraini, sai a dandaka su tsakanin duwatsu guda 2, sannan sai a zuba ruwa akan magarya ɗin. Bayan an zuba ruwa sai a karanta ayatul kursiyu a kan ruwan. Ana so sanda mutum zai karatun ya zamto hucin karatunsa yana sauka a saman ruwan idan zai yi, ta yadda ko numfashinsa ko hucinsa zai rinka taɓa saman ruwan da ake karantawa. A nan Al-Imam Ibn Kathir shi ya kawo ayatul kursiyu kaɗai, wasu malaman kuma sun ce za a iya ƙarawa da ayatul ibtalus sihr, ayoyin da Annabi Musa ɗin ne ya gaya ma Fir'auna su ya karanta masa su a lokacin da suka yi canjan magana, lokacin da Fir'auna ya zo da sihiri. Annabi Musa ya karanta daga ciki, za ku ga akwai ayat da cikin surata, wasu na cikin surata Taha, wasu na cikin surata Shu'ara da sauransu. Daga ciki za ka ga ayat da suke cewa wala yuflihu sahiru haythu ata. To waɗannan ayoyin su ake cewa ayatu ibtalis sihr, ina ga kira zai yi kyau a fito muku da su a ambata muku su saboda ku ji su. To dan mutum ya karanta waɗannan a saman ruwan, ke da za ki iya karantawa ya halasta ki da kanki, ya halasta kuma ki sa wani ya miki, sannan ke ki amfani da shi. Amma wanda zai yi nan so samu ne ya zamto mutum ne da ya siffanci da tsoron Allah, tsantsenin shi ya bayyana, ake iya fahimtar kusancinsa da Allah Maɗaukakin Sarki. Imam Ibn Kathir ya ce idan aka yi wannan, wanda aka yi masa sihirin sai ya sha wannan ruwan kamfata 3 na tafin hannunsa, sai ya kamfata su 3 sai ya sha, sannan sai ya wanka da sauran abin da ya saura. In Allah ya yarda wannan zai tafiyar da abin da yake dane da mutum na sihiri. Wannan abin da ya faɗa gaskiya ne, mun sha gwadawa kuma mun ga taimakon Allah a kansa akan wasu mutane waɗanda muke tsammanin sihiri aka yi musu, kuma sai Allah ya ba su sauki daga wannan abu. Imam Ibn Kathir ya ce wannan yana da kyau kwarai da gaske, musamman mutumin da aka raba shi da matansa, wani yana da matuƙar tasiri wurin lalata wannan sihiri din. To don haka wannan ita ce hanyar da mun kawo ta, saboda la'alla zai ƙara ma mutane ƙarfin gwiwa wurin samun kariya, tunda abu ne wanda ya zama ruwan dare kwarai da gaske. Wani ma bai san ana mishi ba, amma wani baya iya bacci saboda shi. Allah ta'ala ya shiryar da mu, ya nuna mana gaskiya, gaskiya ce ba mu ikon binta, wanda suka faɗa halaka ya Allah ka shiryar da su. Za mu tashi aya ta 144, afwan. Ya ayyuhal ladhina amanu la taqulu ra'ina.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
الله ملك تنصر كينا دون كونانس درحمة سدامو منك دو ونعب دزي كيسو زواج تدم منتيرا الله تعالى نكاوش. Duk wani abu da zai halakar da mumini, Allah Maɗaukakin Sarki yana jan kunninsa, yana gargaɗinsa kada ya aikata, saboda kar ya samu matsala a ranar haɗuwarsa da shi. Shi yasa a nan wannan gaba da za mu karanta a yau, Allah Maɗaukakin Sarki zai ja kunninmu ya nuna ce mu wata hanya mai halakarwa domin mu kiyaye ta, wanda hanya ce wanda kuma Yahudawa a jiya sun yi nisa a cikinta, a yau waɗanda suka siffanci da ita su ma suna amfani da irin wannan hanya din na izgilanci da cin mutuncin addini da masu addini. Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah, la taqulu ra'ina, kada ku ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da kuke magana da shi ra'ina, kula da mu, wa qulu, sai dai a maimakon haka ku ce ne unzurna, kaɗan da ka ce mu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, dan jira mu kaɗan da Allah, wasma'u, sannan ku yi cikakken saurare ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da yake faɗa muku, domin ba zai taɓa faɗa muku abin da yake ba alkhairi bane a rayuwarku. Wannan ɗabi'a da aka hane ku ta kafirai ce, shi yasa Allah ya ce walil kafiri da azabul alim, lalle waɗanda suka kafurta suna da azaba wanda yake mai raɗaɗi, su ne suke irin wannan izgilanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma kar ku biye musu, da gaske abin da yasa ba za ku biye musu ba shine ma ya waddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wala almushrikina an yunzala alaykum min khairin min rabbikum, waɗanda suka kafirta da gaske ma'abuta littafi da mushrikai ba sa fata ko kaɗan a ce Allah ya saukar da wani abu na alkhairi daga gare ku zuwa gare ku daga Ubangijinku, alhalin ba su sani ba. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha, Allah yana keɓance rahamarsa ne ga wanda ya ga dama. Wallahu dhul fadlil azim, lalle Allah ma'abocin falala ne mai girman gaske. Waɗannan ayoyi guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala a cikinsu yana hana bayinsa muminai akan su yi kamanceceniya da kafirai a cikin maganganunsu ko a ayyukansu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, duk wanda ya kamanceceniya da wasu mutane ko ta fuskar maganarsu ko ta fuskar aikace-aikacensu, to ya kwana da sani ranar alkiyama sai yana tare da su, za a tashe su. To shi yasa a ne yake hana mu mu kamanceceniya da su ta fuskar maganganunmu da kuma ayyukan, saboda su galibin maganganunsu baya ɗauke da alkhairi kuma baya dawo da abin da yake kai mutum zuwa ga tsirar ranar alkiyama. Sannan sai Allah Maɗaukakin Sarki ya hane mu akan lissani, lallai su Yahudawa maganganunsu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa kasancewa face suna nufin tawaya da cin mutunci a gare shi. Duk kusan sanda Yahudawa za su yi magana, to za ka tadda cewa in dai ga Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi magana, to sai sun nemi wani abu mai kama da aibi ko cin mutunci sun sanya shi a cikin maganganunsu. Shi yasa a nan sai Allah ta'ala yake faɗa, yake cewa kar mu kasance kamansu yanda suke yin magana mai harshen damo. Kaga mu ce ce kula da mu, kaga abin da yake nufi kai a asalin kalmomin kana iya ganin cewa kila ba wani abu ne mai laifi ba, amma a yanda zai faɗe ta zai iya nuna maka cewa akwai wani abu da kake hasashe na izgilanci da kuma laifi a cikin maganar. Misali ka zo wuce sai ne ce maka ya malam, kaga wannan ina zai ce malam barka dai, kaga wannan kafanci ne yake ne, amma ya malam to ɗayan biyu ne, ko dai ka burge shi ko kuma ga sakarkarin da ya gani. Yawanci suna amfani da wannan a ce malama kenan, to kaga wannan shi ma akwai harshen damo a cikin sa. Ina fata mun fahimci wannan, ko a ce ya ustad, tal ba tal ba ba, eh ya ustad. To irin wannan ko dai kila ana nufin ka bashi sha'awa yana jinjina maka, ko kuma yana nufin kai ina wane mutum. To Allah ta'ala ya yi hani a kan irin wannan ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda aiki ne na Yahudawa. Dalilin wannan shi ne Annabi sallallahu alaihi wa sallam idan yana karantar da sahabbai ko an saukar da aya yana musu bayaninta, to suka rinka rubutawa, saboda ma kutiba qarra wa ma hufiza barra, duk abin da ka rubuta to zai amfane ka. Kuma ga shi nan da yau ku ba ku rubuta, in ka rubuta ko da abin da kake ji wani ɗaya ka rubuta ɗaya biyu, to insha Allah wata ranar ka ɗauko sai ka ga ya maka amfani. Amma idan a ƙirjinka kaɗai za ka ajiye, to kamala ta Allah ce wata ranar sai ka neme shi ka rasa. To wannan rubutun da sahabbai suke yi idan Allah sallallahu alaihi wasallam musu magana suka rinka rubutawa saboda su ajiye shi don amfanin kansu. To in wani abin suka ga zai sukuce ba su rubuta ba, sai su ce malam sallallahu alaihi wasallam ra'ina, dan kula da mun da Allah, bari mu dan kare shi kafin ka faɗi nan sentence na gaba misali. To sai huda suka shigo cikin karkashin wannan da barna, su a matsayin su na kula da mu din wani abu suke nufi na sharri, ba irin wanda sahabbai suke nufi ba. To da Allah ta'ala yake allamul ghuyub ne, ya san abin da ke fake da cikin zukatan mutane, shine sai ya warware wannan matsalan dan ya kubutar da mu'minai su kuma ya walakanta. Shine ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina, kada ku ce kula da mu daga yau. Ga sauyi wanda ya fi wannan mutunci da daraja shine ku ce unzurna, dan Allah dan jira mu dan tsahirta mana wannan, Allah bari mu gama sai a gaya mana na gaba. Kun ga duk wanda ya ji wannan ya sa akwai girmamawa da mutuntawa a ciki. To shine Allah ta'ala ya kawo wannan dan ya hane mu wurin yin kama da su, dan suna da irin waɗannan sosai a wasu wuraren ma Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo a cikin Al-Qur'ani, kamar suratul Nisa'i aya ta 46 yake cewa minal ladina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi'i, daga cikin ɗabi'un Yahudawa suna karkatar da magana daga muhallinta. Abinda ake nufi daban sai su juya shi su bashi wata ma'ana wanda kai mai ji in ba ka kiyaye sosai ba ma sai ya zamto cewa sun faɗa maka wani abin da sun saka a ramin zau. Wannan ba a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam kadai yake koyar da su ba, hatta a mu'amalarsu da sahabbai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kansa na yau da gobe wanda ba a lokacin karatu ba haka suke yi. Domin hadisai sun zo da dama waɗanda suke magana dangane da halin mummunan halin Yahudawa a jiya da yau. Daga cikin halin nasu shine idan sun zo za su yi sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan lokaci, maimakon su ce assalamu alaikum, amincin Allah ya tabbata a gare ku, wanda shine asalin abin da Allah ya umarce mu da shi. Wa idza ja'aka alladhina yu'minuna fa qul salamun alaikum, maimakon su ce assalamu alaikum sai su ce assalamu alaikum. Kaga wannan wanda bai sa kunni da kyau ba, ba zai ji an cire wannan lamun din ta tsakiya ba. Assalamu alaikum, kuma abin da ake nufi da assalamu shine al-maut, mutuwa kenan. In suka shigo gida Annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ce mutuwa akan ku, da na Aisha da yake babban malama ce nan take ta gano su sai za ta kunjuma musu a shar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yare sai yake Aisha hadisi da fi sahih Bukhari da sahih Muslim hadisin Abdullah dan Umar Allah ya kare da a gare shi yake cewa lalle Yahudawa idan sun zo za su sallama ga ɗayanku sai ku ji suna cewa assalamu alaikum mutuwa a kanku da ta zo ta ce mishi baka ji abin da suka ce ba ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kiran maka mutuwa mu za su ce mutuwa a kan mu sai ya ce a baki ji amsan da na ba su ba me yace musu ce musu wa alaikum mutuwa a kan ku dai to kun ga ko wannan su dole su za su ga mutuwa tunda Allah zai karbi addu'an annabi su kuma zai karbi nasu ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam da akai wannan tattaunawa tsakanin su da nana Aisha da ya fito wurin sahabbai sai yake cewa da su ku kula da kyau Yahudawa in sun zo muku sallama maimakon assalamu na aminci suna amfani da kalmar assalamu ta mutuwa don haka daga yau idan sun ce muku assalamu alaikum ba fada ko zage-zage za ku yi ba ku ce da su wa alaika akan ka dai mutuwa ta kare maka ina fata mun fahimci wannan to shine anan annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ya koyar da mu kenan yanda ake amsa ma asalin kafirai amsa idan sun yi sallama ko da wasu malaman na cewa idan kirista ne haka da sauransu in yi sallama ya halatta ka ce ya hadithumullahu wa yuslihu balakum in yace amincin Allah ya tabbata a gare ku sai ku ce Allah da ya shiryar da kai kuma ya kyauta bayan musuluncin ka bayan kayan musulunta wannan kuma abu ne mai kyau domin dukkan wani mutum baya fatan ya ga wani dan adam a cikin gidan wuta sai in bayan da yi kamar yadda wannan ita ce dabi'an annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yaje Taif ya kira su zuwa ga musulunci ba ta amsa masa ba bal ma sun dawo masa da cutarwa ne suka zage shi suka jefe shi suka fasa masa kai har sai da jini ya kwarara a jikinsa Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya turo masa mala'ika Jibril akan me kake so ai musu a matsayin sakamakon wannan mummunan aiki da suka yi dan Allah yake ce me zaki shi a sai inda mai ya kare to amma sai Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka shiryar da su ne domin jahilci ya sa su haka da sun san dadin musuluncin da nazo da shi da sai sun karbe shi yace to Allah ka shiryar da su ne kun ga anan shi ma za mu samu hali da dabi'a ashe nan mutumin kirki shine ko da yaushe yana ma mutane fatan shari'a ne ba fatan halaka ba to shi yasa manufa dai karkashin wannan aya da muka karanta shine fadin Allah daukin sarki nufin sa kada mu kamanceceniya da Yahudawa a wurin maganganun mu ko a wurin ayyukan mu shi yasa yace ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina kada ku ce kula da mu wasma'u a maimakon haka ku saurara ne ku ji abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa muku walil kafirina azabul alim kuma tabbas kafirai suna da azaba wanda take mai radadi shi yasa muka faɗi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya kamanceci ne ya da wasu mutane to yana cikin su kuma hadisi a can anantawa karmi kamanceci ne ya da kafirai hadisi sun zo masu yawa waɗanda suke halinmu a kan wannan sai Allah ta'ala ya ce ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wala almushrikin waɗanda suka kafirta daga cikin ma'abuta littafi da mushrikai da dai ba su fatan wani alkhairi ya sauka a gare su wannan kun ga sabanin yanda su mu'minai suke shi mu'mini Allah ta'ala ya siffanta da cewa ruhama'u bainahum suna da rahama a junansu sannan mu'mini Allah ya siffanta shi yana iya fifita dan uwansa akan ni'ima shi ya hakura wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa haka Allah ya faɗa suna iya fifita ɗan uwansu akan kansu ko da suna da tsananancin buƙatuwa zuwa ga abin da suke fifita ɗan uwansu akan sa tunda ku mata ne za ku iya fahimtar wannan sosai idan mun bada misali da wani abu da ya faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yi hijira daga garin Makka an koma Madina musulunci yayi ƙarfi kuma musulunci ya samu buɗi da dukiya mai yawan gaske ana cikin haka sai matan annabi sallallahu alaihi wa sallam iyayen mu kenan suka yi mijin suka yanke shawara cewa ga matan Kisra da Kaisar da Rum da Farisa suna ado da gwalagwalai a jikinsu. Mu da muke mu ma matan annabawa ne, muna ga ya kamata ne mijin da annabi sallallahu alaihi wa sallam mu ma dai mu fara sa gwalagwalan nan irin yadda su ma suke sawa. Kun ga ko mu ne aka tambaye mu shawara abinda za mu ce kenan, tunda za a da arziki a gidan iyayen wasu a gyara a wurin iyayenmu. To wannan tunani da suka yi, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana masallaci ana tunanin yadda za a ɗaukaka addini, ana mijin ɗin can za a da'awa, can jihadi ne, can menene, yana shigowa sai ga sun taru a ɗakin hajjiyan gaba gaba ɗayansu yayi sallama can shiru sai ji muryarsa a can. Yana shiga sai suka ce dama sai muke jira ka shigo, muna da magana ne. To kuna da magana ne sai ba su lokaci, duk namiji na gari yana sauraron iyalansa ya ji damuwarsu, abinda zai iya warware musu ya warware, wanda zai ba su hakuri ya ba su hakuri, wanda zai tashi kokari ya nemo ya tashi ya nemo. Sai ce to bismillah, suna zuwa aka ce wala ce magana, aka ce aina na Aisha ce. Kun san an tambaye shi duk duniya wa ya fi so ya ce wane, na Aisha. Amma za ka yi cewa ko in ba mahaifinta ba, kuma in ka duba abinda suka bashi na gudunmuwa dole haka zai faru. To shi ne sai aka ce ita ce magana, kun ga wato kamun kafa kenan don ya zamto in dai magana ba za a rasa ba. Shi ne sai suke cewa wallahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ka san dai mun yi hakuri a Makka, kuma ka san dai mu muna san ka, duk wani da bai bayi da za a yi mishi na ya fahimci cewa ba matsa mishi za a yi ba sai da aka yi. Suka ce to yanzu waɗannan gwalagwalai da ake sawa su ne mu ma dai muke so mu samu mu dan samu na ratayawa. Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kawai sai zufafa da ke tuni shi, ana batun addini da ajewa da su musulunta, su kuma mata duk ko wasu aikin miliyoyin kuɗin da sai Allah. To shi ne sai annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya ji wannan maganar sai ya shiru ya ce da su, to gaskiya ni wahayi ake mu, ba zan iya ba ku amsan wannan tambayan ba saboda ni ban san da zan samu kuɗin gwalagwalai in ba ku ba, amma na tabbatar Allah ya ji me kuka faɗa, kuma Allah ba zai bar maganar haka ba, kuma ɗan yi haƙuri ni da ku mu ga me zai faru. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tashi ya fita, ya fita babu jimawa sai ga Allah ya aiko mala'ika Jibril cikin suratul Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, ba dan gatan Allah suka tambaya ba, to ko za su ji bayani, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna Allah wa rasulahu, in kuntunna turidna al hayata ad dunya wa zinataha, in kun kasance duniya kuke so fafa wa zinataha da adanta, fa ta'alaina, kowa ta dauko biro da takarda ta taho, ku faɗi list, ku faɗi duk abin da kuke so, ba gwalagwalai ba, inda abin da ya fi su kowa ta faɗi. Umar ce a kunna, ko za a jiyar da ku daɗin abin da kuka nema, wallahi za a ba ku, Allah zai providing, kuma za a ba ku duk abin da kuke so, kar ku damu ku faɗi. Ko in kun tunna surin dal hayatar duniya wa zinata fa ta'alaina, umar ce a kunna, za a jiyar da ku daɗin duniyan, za a ba ku ita hankali kwance, amma fa da sharaɗi ɗaya, wa usarrihkunna sarahan jamila, ana gama baki da ki kwashe kayanki ki koma gidanku, baki cancanci zama da annabi ba da irin wannan tunani, amma sakin ma jamilan mai kyau, ba duka ba zagi ba tsangwama ba bakar magana, hatta tirelolin da za a sa miki gwalagwalan da annabin za a daga ana sa to hajji ya Allah ya taimaka, zaman da aka yi a yafe ma juna sai an ɗan zo zumunci ana raka taki gona, to a gaida yara, amma za ki fita a gidan annabci don irin wannan tunanin ba tunanin matan gidan annaba ba, saboda su ba duniya ne kaɗai a gabansu. Kun ji wannan magana ku? Sai ce wa in kuntunna turidna Allah wa rasula, amma idan Allah da manzansa kuke so, ya ku iyala annabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah adda lil muhsinati minkunna ajran azim, Allah ya ta'ala dan mu wanda ta kyautata a cikin ku, kuma dukan ku masu kyautatawa wani irin lada ajran bin nakira, Allah ya kawo shi wani irin lada mai girman gaske. Ku zaɓi ɗaya, sai Allah ta'ala ya ƙara musu kirari saboda kusa Allah yana son su ajizanci ne da dan Adam ta dauke su yace ya nisa annabi la sunnaka ahadin min an-nisa ya ku hajiyoyin Allah iyalan annabin Allah ku tuna fadan matsayin ku ba dai bane da sauran mata sauran gidajen mazaje ne a ciki ku ko gidajen ku annabi ne a ciki darajar ku ta wuce ta kusa ya kallon duniya an ba ku abin da tafi da to Allah sallallahu alaihi wa sallam ana saukar da wannan aya sai ya firgige ya miƙe alhamdulillah Allah ya warware matsala ko da ya koma cikin gida kowa ta koma sa sanda kuma ba nana Aisha aka sa ta bayani ba sai ya fara da ɗakin ta sai ya ce mata to ta hufa gashi Allah ya bada amsa abin da kuke nema wannan gwalagwalai da kuke nema Allah ya ce ku nemi ma abin da ya fi shi in kuna so amma zan sake duk wanda ta zaɓi duniya akan lahira saki na mutunci kuma da dukiya mai yawa za ta tafi da shi ta je ta kama jari ke tafa shakan duniya sai ya ce mata amma kina da Aisha kina da ƙananan shekaru ba na so ki ba na amsa ki je ki shawara da iyayenki kafin ki gaya min menene matsayinki shi ne ta ce mishi tab a kan zaɓin Allah da manzansa ne sai ne shawara da iyayena ta ce wallahi na zaɓi Allah da manzansa haka ta faɗa mishi to amma ku ji wani abu na gadon zare sai take cewa da shi ina roƙonka abu ɗaya ya ce menene shi ta ce don Allah kar ka faɗa ma sauran ni mai na zaɓa ka bar kowa ta zaɓa abin da take so kun fahimci maganan wa take dan Allah ni dai ga abin da na zaba amma sauran kun ga tare aka hada kai ba za a yake shi amma yanzu da shi ya ci nasara kuma sai yakin zai dawo kan sauran shi yasa kana hulɗa da mutane sai ka zamto mai taka tsantsar sai kai taka ran zan baka boni zai sa san ranki ya ki wani zai amfani da kai kai baka sani shine sai ce mata a ina baya yiwa ga annabi ya ra'in shi ai batun ko da na ce na fi son ki ba a babun fifiko ba ne babun karkata ne na zuciya amma wurin hukunci duk abin da ta yi sai ya hukunta ta kamar yadda wata rana yana zaune ya yi baki kawai sai ga shi baiwa daga ɗakin ɗaya daga cikin iyalansa za ta kawo abinci nana Aisha na kallon abincin sai kishin ta ya tashi sai ta tura ta baiwa ta ce ki je a guje ki tabbatar kin bige kwanan nan kafin ya kai Allah sallallahu alaihi na tsaye hanya ba kuwa kawai ga hanya da fadi ga wata ta zo ta kibar da falo sai ce ke zo nan gaban sahabbai ya ce din nan bai ishe ki wucewa ba sai kin zo kin bige wannan kwana me kai ki wannan tace ai ko na kai waye ai ko ki tace na Aisha ya ce to da sauki dan haka ku zo abinci dai sai ya kwashi abincin da hannun shi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinci dai na wani na yafi amma wannan kwanan da ta fasa wanda ba nata ba a kira mai kwanan ta je ɗakin ta ta darje kwanan da ya mata maishi ta ɗauko a matsayin mafafin abin da ta sa aka fasa shi ina fata mun fahimci wannan shi yasa da ta ce mishi kar ka faɗa ma sauran abin da ni na zaɓa ya ce annabi ba ya harin shi ba zai yi ba in ya shiga ɗakin hajiya ta gaba sai ya ce ga abin da Allah ya ce ga abin da Aisha ta zaɓa ke me kika zaɓa in aka gama ya je ɗakin hajiya ta uku sai ce ga abin da Allah yake ga abin da hajiya A da B suka zaɓa ke wace kika zaɓa dukkan su suka zaɓa Allah da manzansa to wannan yana nuna ashe tsananin biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sa Allah ya ɗaukaka darajar mutum kuma daga cikin mummunan ɗabi'an Yahudawa da kafirai ba sa son ma mutum alkhairi yanzu ba mun karanta asar din da ya nuna ga abin da Nana Aisha ta yi ba to amma kun san duk da haka can ita ta fi kowa faɗin alkhairin abokanan zamanta ta ce ba ta ga mace da take da alkhairi kamar wance ba ta faɗi abokiyar zamanta ta ce saboda ta ja ma mutanen ta alkhairi mai tarin yawa abin da ya faru shine kabilarsu da yawansu bayi ne a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma sai ya aure ta da ya aure ta sahabbai suka waiga suka ga gashi ita tana gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma kabilunta duk ga su a matsayin bayi a hannunsu kawai sai sahabi ya duba yanta bayi biyar goma daga kabilanta Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito sallah ya ga bayi kawai da sun zama ƴaƴa sun cika gari ita jama'a me ke faruwa a gare ni, me ke faruwa na ga bayi duk sun yantu, suka ce iman na Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai ne suke ta yanta bayi, yace ya na gansu jinsi ɗaya kaza, sai suka ce eh haka ne, da mun kama su bayi tunda kai aure a cikinsu muka ji nauyin mu rike ɗan ƙabilan iyalinka a matsayin bayinmu, sai muka haƙura za mu yi aikin wahalar mu da kanmu. Ku shi ne na Aisha take cewa ba ta taɓa ganin macen da ta zama ma al'ummanta alkhairi a banƙasa kamar wannan ba. Ina fata mun fahimta. To shi ne a nan Allah malaukakin sarki yake faɗa mana cewa ɗabi'a ce ta kafirai ba sa son ma waɗanda ke imani ya zamto na alkhairi ya sauka a gare su. Wannan kuma saboda tsananin kafirci ne da ma'abuta littafi suke da shi, waɗanda kuma tuni Allah malaukakin sarki ya tsoratar ya gargaɗi mumine akan kasti kamanceceniya da su. Saboda kar a sami yankewan wannan ƙauna din, don duk wanda ya kasance yana bin kafirai to ba za su bar shi ba sai sun halakar da shi. Wannan musuluncin da ake tare da shi da yawan mutane ma suna jin zafin danmewa ne zama mutumin kirki, danmewa ne zai zama nagari, danmewa ne zai kai kaza da sauransu. Wannan ɗabi'a ce wanda har gobe mutane suna da wannan ɗabi'a. Ni na san abokinmu wanda yake aiki a office ɗinsu ya zo yake ce min yana mamakin yadda rayuwa ta koma. Na ce me ya faru? Ya ce a office ɗinmu akwai mata su uku a cikin ma'aikata. Ya ce ɗaya daga cikinsu sai ta yi aure, bayan ta yi aure kuma ya san Kano aka kai ta, ba a jima ba sai ya ganta kuma ta dawo office. Sai yake tambaya yake tambayanta cewa halin sun samu ta nemi ko transfer ko wani abu da mijinta saboda aikinta ta dawo. Sai ce shiru ta dukar da kai, yace sai gane da matsala sai bai ci gaba da magana. Bayan ya fita, bayan ta fita, sauran biyun ƙawayenta fa aminai na sosai wanda komai tare suke yi, kai daga nesa wallahi ba za ka ce a yanda yake faɗa mana da wani matsala tsakaninsu. Tana fita za ta ko alula ne ko wani abu, kawai sai suka yi shewa suka tafa. Yace a gaban shi sai ke ce musu me ke faruwa, sai suka ce mu ne za ta maida ƴan iska muna waje ka taje gidan miji, wallahi sai dai ta fito a zauna tare, ko kuma in kowa ya samu ta samu. Daya ta ce mu yi na zuga ta har sai da ta kashe awar. To haka wasu suke alkhairi ba su fatan ya dawwama ga wani, kuma sun manta mai bayar wannan shi ne Allah. Duk abin da ka ga wani da shi roƙi Allah, in dai kana da gaskiyar imani zai iya baka abin da ya fi shi. Duk abin da ka ga wani da shi, in dai kana da gaskiyar imani ka roƙi Allah zai baka abin da ya fi shi. Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu sahabi ne, yana cikin tawafi a Ka'aba, sai wani daga cikin tabi'ai ya zo ya same shi suna tawafi tare. Yace mishi ya Abdullahi bin Umar, da Allah ina neman ka ban izini in nemi auren diyarka wanci. Abdullahi dan Umar kawai sai kalle shi banza da shi ci gaba da dawafi. Sai da suka gama dawafi kaf suka koma gida, sai ya kira shi yace wane ce yace zo. Yana zuwa sai yace mishi har yanzu kana da nufin auren wanci? Yace eh. Sai ya kira shi biyu sai aka daura auren. Bayan an gama daura auren sai ce to ka san abin da yasa ne banza da kai a Ka'aba? Yace a'a. Yace na raina tunaninka da wayanka ne a wannan lokaci. Waye Abdullahi dan Umar alhalin gasa a gaban Ka'aba? Yace Allah ya kamata ka roƙa ba wani dan adam, saboda in Allah ya baka dole ni ma in baka. To amma ka zo ka fake da dan adam ka bar Allah. Duk da ba laifi bane in ka roƙi dan uwanka dan adam wani abu, amma da gaskiyar sharaɗin ka nemi taimako daga wurin ɗan uwanka abubuwa ne guda uku. Na farko labudda an yakuna hayyan, dole ne wanda za ka roƙe shi wani abu ya zamto yana raye, ba za ka je kabari kana roƙon kabari ba, ko za ka faɗi ka kira sunan wani ka ce ya cece ka, wannan baya cikin addini. Sannan na biyu labudda an yakuna hadiran, ya zamto yana halarci a wurin, wanda za ka iya cewa ka zane taimake ni rike ni ko ɗaga ni ko mi ko min ga shi kana ganin shi. Sannan na ukun shi ne an yakuna qadiran, yana da iko, ko mutum yana raye yana gabanka ka iya cewa ya baka haihuwa ba zai iya ba ya baka arziki ba zai iya ba Allah ke azurtawa ka da iya tambayar shi wani abu da ya mallaka ya baka idan ba zai iya maka abu gori ba daga bayan haka to shi yasa anan sai Allah madaukin sarki yake hannunmu akan mi kamance jeniya da su yake cewa Allah kuma yana ya kefanta rahamarsa yana kefanta rahamarsa ga wanda ya ga dama Allah shine ma'abocin falala mai girma wanda daga cikin mafi girman falala shine addini da Allah yake baiwa dan adam domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man yuridu Allahu bihi khairan yufaqihu fi din na'am sai aya ta gaba
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله ولي ولا نصير
الله تعالى يقول ما ننسخ من آية بمشافي باوت آية أكا شافي تعاون فيها باوت آية شافي أكا شنزة أكا مطنيات دوتا أو ننسخ حكومك أصلن وتومن تجد إتكو شافي تا فاتي نأتي بخير منها mun zo da wanda tafi wannan ayan alkhairi aw mithliha ko mun zo muku da wata wanda take fatankwacin ta alam ta'lam ashe ba ku sani ba annallahu ala kulli shay'in qadir Allah game da ikon komai ne kaddarawa ne alam ta'lam ashe ba ku sani ba annallahu lahu mulku samawati wal ard lallai Allah gare shi kadai mulkin sammai da kasai suke wa malakum kuma ku sani ba ku da wani min dunillahi ko ma bayan Allah min waliyin daga cikin wanda yake majidin ci gare ku wala nasir kuma ba ku da wani mataimaki idan ba Allah ba wannan ayan aya ce da take bayani akan cewa Allah madaukakin sarki yana kawo hukunce daga baya ya canza su da wasu waɗanda ba su ba bisa hikima ta sa kuma domin sauƙaƙewa da rahama ga bayinsa yakan sa wani hukunci daga baya shafe shi yakan faɗi wani abu wanda ya shafe hukunci sai ya sassauta a cikinsa ko daga baya ya hana shi gaba daya wannan yana faruwa hatta a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ya ba shi daman da ya rinka faɗin wani abu a yanzu daga baya ya shafe shi gaba daya ko ya musanya shi da wani kamar misalin ziyartar makabarta da kaburbura farkon musulunci kafin zuwan musulunci mutane na bauta makabari annabi sallallahu alaihi wasallam da musulunci ya zo sai ya hana zuwa makabarta da nufin ziyara domin kada mutane su dauka bautan kabari ba wani laifi bane a musulunci amma hana su gaba daya zai sa su san abu ne mai girma lokacin da aka yi hijira aka bar makka aka koma madina musulunci ya karfi imani ya zauna a zukatan mutane sai yake cewa da su kuntu na haijukum an ziyaratil qubur a farko a baya na kasance ina hana ku ziyartar makabarta fazuruha daga yanzu ku rinka zuwa makabarta ziyara fa inna hatu dhakirukum al akhirah domin zuwan ku makabarta yana tunatar da ku lahira in ka je zaka ga wanda ya fi ka ilimi gashi nan a kabari yau ba a jin duriyarsa zaka ga wanda ya fi ka karfi ga kabarinsa nan ya kafa dawowa da kansa duniya zaka ga wanda yake ya fi ka shekaru ko ka fi shi ga sunan nau'in kaburbura daban-daban kowa na kwance a cikin nashi to wannan tunanin yana sa mutum ya rage dogon buri a duniya shi yasa hatta fatawar da ake cewa mata ba sa zuwa makabarta da nufin ziyara ba ana nufin kwata-kwata kar su je makabarta ba ne Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi Allah ya tsine ma mata az-zawwarat masu yawan ziyarta masu yawan ziyarta kamar wanda zaka ce duk juma'a sai ta je ta ga kabarin babanta sai masa addu'a ko a sati so biyu ko kaza kun ga wannan ta sa wani lokaci sananne da zaka yawaita to wannan shine Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana amma dan ziyara ta zuwa ta gani da ido ai musu wa'azi a nuna musu makomansu da mafancinsu ta gobe wannan abu ne ma wanda yake mai kyau dan ga nassin hadisi da yace yana tunatar da mu lahira kuma da mutane ana kai mata suna ganin yanda ake rita mutane la Allah wasu abubuwan da yawa da sun rage su wani kokarin da yawa kuma da sun yi shi saboda da yawan mata ba su sanya wurin nan yake ba su leƙawa su gaya al'amarin yake duk yanda namiji yake je ya sa matacce a kabarinsa to duk karfin halinsa in ya dawo fa a ran shi sai ya ji wani abu na gaya mishi wallahi ka shiga taitayinka ka ɗauki mutum ka sa shi a kabari da hannunka musamman wanda aka yi masa lahadu na sosai an sa shi a kabari fa ba a kai ga sa itace da katako da abu ba amma in ka tsaya ko hangen shi ba ka yi ya lume a gefe to in mutum zai ga wannan fa ba tsara ke ne wannan fa PhD gare shi wannan professor ne wannan kaza ne wannan kaza ne amma ga karshen shi inda aka ajiye shi kai awa kuma da Allah ya sa ka je wurin nan so yake gaya maka gaban jaje kinsi saboda kai ba muna nan zuwa kanka muna nan tafi ko ka shirya ko ka shirya za mu tafi da kai to wannan shi ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a rinka ziyartar makabarta don yana tunatar da lahira kun ga cewar shi a baya na kasance ina hana ku haramun ne kenan a lokacin yanzu kuma na ce ku je yanzu ya halarta kun ga an kawo hukunci yanzu an shafe shi da wani hukunci shi ne ma'anarsa min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha sai dai abinda malamai ke cewa shine duk abinda Allah madaukakin sarki yake kawowa sai zo ya canza da wani ya shafi hukunce hukunce ne kadai bai shafi labari ba duk abinda ya shafi labari Allah ta'ala baya canza shi saboda duk wanda ya yi magana ya zo ya canza magana to za ka ji cewa a da matsala ke ina fata mun magana mun fahimta saboda za ka ga an ce dattijo shi ke magana ɗaya ko to ina kuma ga a ce Allah madaukakin sarki ne ai walillahi almasalul a'la Allah shi ya san komai ya tsara shi yasa duk canjin da za a yi baya shafan labari sai dai shafi hukunci da kuna kallon baitul maqdis kuna sallah yanzu Allah ya shafe wanda ya ce ku kalli ka'aba an juya daga can an koma can shi yasa Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya sa qaddara ta qalluba wajhika fi samaa mun ga jujjuya kanka sama da kake yi kana fatan Allah ya ce ka kalli ka'aba kai sallah tun kan Allah ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sha'awan a ce ka'aba ita ce al-qibla sai Allah ya ce fa walli falan walli annaka qiblatan tarzaha fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram tunda aka mai da shi ana cikin sallah sallar al-asr annabi sallallahu alaihi wasallam ko sai aka ga ya juya ya karkata yana kallon ka'aba yanda ka san sojoji na fare shi sahabbai su ma sau sai suka bi shi kun san an samu wani bayani kawai ana idan da sallah wani sahabi ya koma unguwarsu yana zuwa kan da mutane su suna sallah ba su idar ba yana shiga ya ganta yace kai jama'a an canza alqibla an koma kallon masallacin harami su ma sai suka juya suka bi to wannan kadan ne daga cikin misalai sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo a cikin hadisi wanda yake faɗa mana cewa hadisi yana cikin sahih al-Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mana da akwai aya a cikin al-Qur'ani ana karanta ta da al-shaykh wa shaykhatu idza zanaya farjumuhuma al-batta da namiji wanda ya taba aure da mace wanda ta taba aure idan suka yi zina a jefe su har lahira nan take a kashe su wannan aya ce wanda da tana cikin alqur'ani ya Allah ta'ala ya saukar da wata ayar ya musanya ta da wannan azzani la yankihu illa zaniya sai ya ce fajjuhum 80 janda shi ne wanda aka canza ta da wannan maimakon wannan ya ce ai musu bulala ai kaza cikin suratul nur idan mutum bai taba yin aure ba kenan sannan kuma akwai ayar da take cikin qur'ani wanda take cewa law kana bin adam wadiyan min zahabin inda ake dan adam yana da wasu kwari ramuka manya wanda aka cika mishi su da zinariya da gwalagwalai labtaga lahuma salisan da ya roke da ma Allah ya bashi na uku ya kara dan adam kenan ne wuyan gane hali Allah ta'ala ce dan adam na da wannan tunanin da Allah zai cika miki rami wani fakila za ka gabe da kusiti aljihunshi da ya samu 1,000 ya samu 2,000 sai ce ina ma da 5 ne ko musamman mata ƙaran ma mace yanzu da za ta zo ta ganka cikin wahala sai ta tausaya maka ta ce to ko dai mu ranta maka adashin nan da na kwasa ne kike ba ni kudin agwagin da zake siyo kafin ranta nata ta baka 2,000 kana fita kila sai Allah ya sa kai kici us da wani alkhairin sai ka samu 200,000 sai kaga cewa tunda dazu ta tausaya maka yanzu ya kamata ita ma ta dan murmusa ai ta dan wataya in ka shigo sai ka dauki 10,000 ko 15 ka bata kun ga ita da take jira a biya ta bashin 2,000 yanzu ta samu karin 10,010 wani abu to in Allah ya da tana gama maka godiya zaka ji ta ce oh ai da ni zan samu 2,000 nan wallahi da shar nake kaga kasafi na sai ya fita da kyau to haka dan adam yake eh a ba bashi da ruwa ba ai kyauta ne wancan ma bashi da banke to ka ji ko ka ji tana goyen bayan ta wai bashi da banke kyauta da to haka dan adam yake haka da yanzu dan adam zai zo ga talauci ya ishe zai ga shi in ya dukiya kawai fa ya gama huta yana samun dukiyar da ta jabu to takara da neman sarauta yanzu in bai mai da wasu karkashin su yana juya su ba shi yana da dukiyar shi bata isa ba dukiyar sa bata kai ko ina ba in bai ce ma mutane ku yi nan su yi ku yi can su yi can to dan haka yanzu dole sai dai kawai samu sarauta a bashi wani sarauta ko kuma ya nemi wani matsayi wanda mutane za su zauna karkashin shi sannan ne za a sanya isa to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sannan yake nuna mana cewa ai abin nufi dai shine waɗannan ayoyi da muka ji da suna cikin alqur'ani amma Allah madaukakin sarki ya zo ya tafiyar da su ya kawo waɗanda suka fi su shi yasa Allah ta'ala da kanshi ce alam ta'lam ashe ba ku sani ba mulkin sammai da ƙasa na Allah ne kuma dukkan abin da kuke gani Allah ta'ala mai iko ne mai kaddarawa ne a kansu wannan ke nuna cewa Allah bai taɓa tafiyar da wani abu ba face zai kawo abin da yake maslaha ne a cikinsa Usamatu bin Zaid Usama dan Zaid a Zaid bin ya sunan shi Zaid bin Haritha ko Zaid dan Haritha sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tabannin sa in an ce tabanni shine kamar da wani danka maimakon a rinka kiran shi da sunan mahaifin shi sai a rinka kiran shi da sunan mahaifinka kamar yadda wasu ku suke kuskuren sanya sunan mijin su a matsayin sunan mahaifin su da ana yin wannan yanzu ne dai da addini ya zo yayi karfi sai aka fahimci cewa kuskure ne to Annabi sallallahu alaihi wasallam a da a Zaid bin Haritha ya kasance ana ce mishi ne Zaid bin Muhammad haka ake kiran shi duk wani tsawainiyar sa na suwa su ya dauke masa to shine Allah sarkin sarki ya zo cikin suratul ahzab sai ya sauke wannan tabanni din yace ud'uhum li aba'ihim huwa aqsatu inda Allah ku kira su da sunayen su na iyayen su wannan shi yafi zama adalci a wurin Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din in ba ku san iyayen su ba to ɗan uwanku ne na addini ba dai ƴaƴa ba kuma to wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya nuna da ke nuna cewa ne akwai maslaha a cikin yin haka saboda in wani ya ga an yi haka shi kuma zai ji damuwa me yasa to shi kuma ba a yi da shi ba saboda sahabban nan suna da yawa kuma musulunci baya son abin da zai kawo jin kaikayi da damuwa a cikin zukatan al'umma musulmi lokacin da suke zaune wuri daya shi yasa yake magana mai daɗi ma sadaka ce sulhu da za ka yi tsakanin mutane babu abin da ya kai shi alkhairi a doron ƙasa yana da gaske abubuwa mafiya alkhairi yin sulhu tsakanin mutane biyu da suke saɓani saboda girman muhimmancinsa a wurin Allah ya sanya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna shi mu cewa ya halasta mana mu yi ƙarya lokacin da za mu yi sulhu tsakanin wasu mutane biyu da suke saɓani ina fata muna fahimtar wannan to da wannan kenan sai malamai suke cewa abin da ke sanya a shafe wata aya a zo da wata wanda ba ita ba saboda maslaha ne na mutane waɗanda ake ganin zai amfanar da su kamar wancan na batun zuwa makabarta da aka hana daga baya aka yi umarni a kansa yanzu maslahan shine al'umma za su samu tausayi da taushin hali in suna zuwa makabarta. Akwai liban Allah unguwannan da aka taba zuwa har gida, aka sa bindiga, aka harbe shi ta bayan kanshi sai da ta fita ta gefen gidan shi a cikin watan Ramadanan nan, cikin watan Ramadana kamar haka wannan abin ya faru. Na tabbatar waɗanda suke unguwannan za su iya tuna a Gwabaron. Ni muna daga cikin waɗanda muka yi masa wanka har kusan aka rufe shi, jini bai daina zuba a kansa. Ya ga kankana nan da ya dan sha a bake shi ga ya alola ya fito zai tafi masallaci ya tarawih ya dawo ya ci abinci. Suka shigo suka kwantar da shi suka sa bindiga AK-47 suka harbe sa a bayan kansa sai da harsashi ya fita. To washegari da aka zo aka yi jana'izansa aka yi kaza. Akwai wadda da shi aka yi jana'iza, wani malami nasiha a wurin. Ana fitowa makabarta ya ce malam rayuwa na ni ta canza ni gaba ɗaya. Ya wurin ya ciro waya ya kira wani ya ce a kawo mai trailer shinkafa ɗaya buhu 600 a rabar mu dukkan mabukata fi sabilillah. Ya ce malam ni yanzu lahira kawai zan koma nema. Abuja nake zama ban samun addini yanda ya kamata, zan sai gida a Kaduna zan dawo da iyalaina a Kaduna. Kun ga ziyartar shi makabarta ya yi ne, ya masa tasiri, ya yi amfani. Ya amfani shi, ya amfani al'umma. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam duk abin da aka ji ya yi umarni a kansa, ko shakka babu akwai alkhairi a cikin wannan abin da ya umarni a kansa, sannan kuma abu ne wanda yake zuwa ma al'umma da alkhairi. A cikin waɗannan ayoyi da muka karanta ya uwa musulmi za mu samu fa'idoji kamar haka. Na farko shine saba ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da hatsari a rayuwar musulmi kwarai da gaske. Saba mishi a magana ko a aiki. Allah ta'ala ya faɗa a wurin yana cewa falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Duk wanda ya san yana saba ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam, yana saba ma umurninsa, to ya kwana da sani wata musiba za ta same shi. Malamai suka ce shine bid'a a gidan duniya. Allah zai kauda shi daga hanyar sunna ta tsira, ya dinga bid'a har sai ya mutu da bid'a. Aw yusibahum adhabun alim, ko kuma Allah ya masa talala mai kamar sake sai ya je lahira, Allah ya kama shi. To a cikin wannan sai nuna akwai hani ga sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ina fata mun fahimci wannan. Sannan na biyu, za mu fahimci cewa akwai buƙatar ko da yaushe ɗan adam ya maida al'amuransa zuwa ga Allah. Ka sani duk abin da kake nema ka fara neman shi a wurin Allah kafin ka nema a wurin ɗan adam. Musamman ka neme shi a cikin duhun dare, gefen asubahi, kafin fitowar alfijir. Duk wata lalurar ki ta duniya inda kin kai ta nan wurin yanda ya dace, to Allah zai warware miki dukkan matsalolinki insha Allah. Na faɗa insha Allah ta'abbudan dan neman lada a wurin Allah, amma yana da tabbacin ko ban ce insha Allah ba haka yake, saboda hadisi ya tabbata akan wannan. Hadisi ya tabbata, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin sahih Muslim, yake cewa idan ɗaya bisa uku na dare ya kasance kamar a ce ƙarfe 2 na dare, kina ga shine 1/3 in an kasa uku, ɗaya bisa uku na ƙarshe thuluthul lailil aqil, idan ya shiga yace Allahu subhanahu wa ta'ala yana saukowa sama duniya sama ta ɗaya sauko ne ya dace da shi, zai rinka cewa fa hal min da'in fa astajiba la, akwai wani wanda ke kira na a wannan lokacin in amsa mai kiran shi. Fa hal min mustaghfirin, akwai wanda ya min laifi yake neman gafara na, fa aghfira lahu, ni Allah ya ga gafara in ya taimi shi. Fa hal min sa'ilin, shin wai ko akwai wani mai tambaya mai roƙon wata lalura ta duniya ko ta lahira ko wata iri sa'ilin, ko wata irin addu'a, ko wata irin bukata. Fa udiya lahu, gani ni Allah zan bashi ita. Shi yasa da Allah ta'ala yake so ya cika ni'imarsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya kai shi ya ce sallan dare, ya saukar da sura sukun da guda tun daga farkonta har ya dire ta sallan dare kawai ke bayani. Ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, aw sai da yaje karshe tabbatar mai ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu, Allah ya gaya mai komai ka samu a wannan sura. sannan kuma a ƙarshe ce inna allaha kana ghafuran rahima, nema gafara duk wannan da rashin ja masa. To duk ko wanda Allah da zai mai gafara a lahira to ba zai tozarta shi a duniya ba. Ku riƙe wannan, duk wanda Allah da zai ji kanshi a lahira to wallahi tozarci dai a duniya ba zai haɗu da shi. To don haka ashe duk wata buƙatuwa ki fara kai ma Allah shi wa tawakkal alal hayyi alladhi la yamut, ki dogara ga Allah, ki gaya ma Allah damuwarki kafin ke wanda suka fi ki dubu sun faɗi matsalar ta fita ki kuma Allah ya warware ki. Babban abin da Allah ke nema a gare ki tsarkin zuciya, zuciyarki ta zamto tsarkakakkiya. Na biyu ki nisanci cin haram, in kin ga kina ta kai babu haske to duba ki kalli abincinki, duba ki kalli hanyar samunki. In kina saban Allah to shi ya toshe zuwan wannan abin da kike nema. In ko ba ki aikata zunubai musamman zaluntan ƴan adam da shiga hurumin mutane to ki kwana ki ƙara haƙuri, rabon ki yana nan zuwa, lokacin ne bai ba. Allah ta'ala ya dakatar da mu. Abinda muka faɗa ya zama daidai. Allah ya ɗauki sarki ya sa mu tarayya a lada, wanda muka yi kuskure Allah ya ɗauki sarki ya yafe mana. An sanar da mu cewa za a yi taron rabon kayan marayu a yau, kusan kuskuren mu mun sani ko? Ta zamanin an sanar. Ina so in san ina Amira an rubuta abinda na ce? Na'am? Baje ba? Ana kawo mene? Kana kawo rubutun to kuma kun tsaye da ni, kin da muka ce mu sauraron cibiyar. To wai ana kawo, ina so dai da a yi bayanin abinda aka samu saboda mutane su ji. Kafin kawon sun tana ganin tambaya kila ɗaya ko biyu da za a iya amsawa, inda wanda ke da tambaya sai a yi. Alaikum assalam wa rahmatullah. Yana tasiri, amma abin da ya fi dacewa akwai wanda suke masana a wannan ɓangaren ƙwarai da gaske. Akwai wanda suke masana, da na sani in Allah da mun rinka haɗa tafsirin namu da gayyato malamai da suke da irin waɗannan fahimtar da ya shafi wasu abubuwa irin wannan. Don muna da fahimta ta likitoci a rinka samu gynecologist na mata da sauransu suna bayanai wa mata, irin abin da kila malami ba zai iya yin bayaninsu ba. Nan gaba ya kamata kwamitin tafsiri ta sa shi a cikin tsari. In an zo ya zamto ana tafiya da zamani da matsaloli da ke fuskanta al'umma. Tambayanta shi ne take cewa wannan bayanin da aka yi na iftari sai hanyoyin lalata sihiri, wannan ɗaya ne daga ciki. Akwai wanda ba wannan ba shi ma, wannan da ya kawo mafi saukin cikinsu ne shi ya sa shaidan ta kai ta muku a kansu. Ina fata kin fahimta. To amma take cewa wannan batun da aka yi na ganyen magarya da ruwa da ayin da ake karantawa zai tasiri ga mace budurwa wanda ake tsarin kamar jinnu suka ana ta aure, na ce eh zai. Yana daga ciki. Saboda shi abin da ake so shi ne Alƙur'ani gaba ɗayansa waraka ne. Wani wanzilu min Alƙur'ani ma huwa shifa'un. Allah ya kawo shi a matsayin waraka gaba ɗayansa. Sannan na biyunsu shi ne in ma akwai sihiri a ciki. Dama sihiri shi ne wani abin da ya koyi tasirinsa ya bayyana. Hatta jinnu kusa ai haka ne al'amarin yanzu. To saboda haka zai ci tasiri bi idnillahi in an yi da shi, kuma shi ne na ba da shawarar a nemi masana harkar sosai. Akwai malaman da sani kusan biyu ko uku a nan garin wanda sun yi fici a wannan babin, kuma suna bahasi suna bincike a kansu, kuma na yarda da tsoron Allahnsu. Don yawanci masu harkar magungunan nan wasunsu kawai kasuwarsu suke ci, ba wai wani damuwarsu ne abin da ya shafi kiyaye abin da Allah da manzonsa da dokoki suka faɗa ba. Ana samun waɗannan da yawa daga cikinsu, to amma ko ɗan da tabbas sun san abin ko mutane ne mutanen kirki. Wallahu a'lam. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sahara miki Yanzu ya miki zamiya kenan ta bayan fage. Bi halarsa ba kamata ya barta in ma haƙi ne ta tafi da shi lahira. Ina fata mun fahimta. Don ta yi wannan abin da ya riƙe haƙi ne shi kuma na wani. Tunda ɗabi'anta ne ita ne take yin adashi din. Mutane ba su da tsoron Allah galibi a irin wannan lokacin. Abin ba daidai ba ne. Ki ɗauki kiret ɗinki ɗayan da suka baki aro, biyun ki maida musu. Ita ta je ta ƙara ta can. In ma maida mata ne ya maida mata. Babban abin sani shi ne. Duk wanda yake duniya ita ce a gaban shi to walakantaccen mutum ne. Kuma duk wanda ya tasa duniya yake manta lahira to da alamun ba shi da rabo a wurin Allah. Ina fata mun fahimta. Idan wani abu zai sa a je gaban Allah ana rikici da suna an yi zalunci, ya fi sauƙi a je lahira a kan ke aka zalunta fiye da ke kika zalunci wani. Ina fata mun fahimci wannan. Allah ya dacar da mu.
Ina na majalisin shi nake so fa.
Wa alaikum salam. Ban ba da sauran ayoyin ba? Ayatul Kursi na faɗa, insha Allah gobe zan rubuto su sai in faɗa muku. Ina fata mun gane. Insha Allah zan rubuto sai in faɗi surorin da ayoyin da suke ciki sai mu ce je duba. Ina so ta bai saboda lokaci. Wa alaikum salam. Ok. Na'am, ko zan baka katsalar ne wannan. Amma wannan ba sai ka hau kaɗai shi. Kawai dai wannan. Za ka yi bayani. Kuma yi wa gata. Dan na'am fi yanzu. Ramawa shi ne asali. Da yawa mata suna tambaya kan mace mai juna biyu, ciyarwa za ta yi ko ramuwa. Ramawa shi ne asali. Mace mai juna biyu hukuncinta hukuncin rashin lafiya ne a shari'a. Kuma Allah ta'ala ya faɗa, za mu zo mu ci da ayan a gaba. Wayin kuntum marza au ala safari. Idan kuka kasance marasa lafiya ko kuke halin tafiya da mai juna biyu da mai jinin al'ada a ƙarƙashin wannan ayan sun shiga ajin marasa lafiyar. Sai Allah ya ce fa'izzatun kurama ne. Rama ya fara kawo. Wanda za a ce ba zai rama ba shi ne wanda yake da wata lalurar da ba a tsammanin bushewar lalurar. Kamar wani rashin lafiya da ke lizumta mishi shan magani na dole, wanda in bai sha maganin ba zai cutu. To nan ne maganar ciyarwa ake shigo a asali. Sai abin ya ta'azzara ba zai yiwu a rama ba ne sannan ake ciyarwa. Da yawan mata yanzu kawai suna ɗaukan fatawar cewa a ciyar kuskure ne ƙwarai da gaske kuskure ne. Kuskure ne. Wa alaikum salam. Mace tana da rashin lafiya na ulcer ko kuma yana cutar da ita lokacin azumi. In tai azumi galibi sai ta kare a gadon asibiti. Mahaifiyarta ta ce dole tai azumi. Mijinta ya ce shi ke wahala na asibiti da aka kace azumi. Yanzu ta zo tai azumi sai da aka je asibiti aka kashe 20,000, ita ma mahaifiyarta ba yi gari cikin wahala. Abin da ake magana shi ne rashin lafiya na shan azumi kala biyu ne, ku kiyaye wannan. Akwai rashin lafiyan da ake fatan warkewar shi. Duk rashin lafiyan da ake fatan zai iya warkewa, ana jira ne a warke a yi ramuwa. Ku kiyaye wannan. Da aka ƙulsa ma kala biyu ce. Akwai ƙulsan da kila mutum ya sanya azumin shi wani lokaci ne ta taso ta hana shi. Wannan ba maganar ciyarwa a ciki, ramuwa mutum ne jira ya. Akwai rashin lafiyan da likita ya faɗi cewa wannan fa ya kai wani matsayin da gaskiya sai dai a ɗaura mutum akan magani. Akwai irin waɗannan ciwukan. To in aka samu irin rashin lafiyar da likita ya nuna cewa warakan shi yana da wahala a samu warkewar shi 100%, to a wannan lokacin mutum zai ciyar. In ya ga dama ma ana ganin wata dunkula ciyarwar shi na wata gaba ɗaya ya ciyar, saboda shi ya riga ya san matsayinsa. Ina fata an fahimci wannan. To yanzu ita za ta duba wannan. Akwai waɗanda suke iya su yi azumin ɗaya su huta kwana uku, ko su yi biyu su huta kwana biyar, wasu sai na iya musu haka. Idan kuma ya faɗo a ajin da ba zai yiwu ba ne, da mutum ya yi da ya wahala, to zai ajiye azumi. Biyayya ga mijinta a nan shi ya fi dacewa da shari'a fiye da mahaifiyarta da tufa ta dole. Kuma in ta yi ba ta saba ma mahaifiyarta ba ta saba ma Allah ba, in ta ajiye azumin kenan. Amma in ciwon za a duba, in wanda yake ba mai warkewa ba ne a hasashen da likitoci suka bayar, to za ta ci gaba da ciyarwa har sai da Allah ya kaddara. Ba za ta iya ba har nan gaba, shi ne tambaya. In za ta iya yanzu ne ba za ta iya ba, nan da wata biyu za ta warke ta iya, to za ta jira ne ta ramuwa. Kin fahimci magana? Amma a wannan ciwon fa yana da wahalan sha'ani. Ko ya fara warkewa, in aka azumin nan zai dawo da aiki baya, to yanzu wannan kin ga an san dukkan da take za ka yi azumi ga halin da za ta kafarci, don haka ciyarwa shi ke kanta. Ina fata mun fahimta. Wallahu a'lam. Allah ya dacar da mu. Ina ganin malam Suleiman sai ka zo ka sanar da abin da aka samu insha Allah.
Allah ya saka wa malam da alkhairi. Insha Allah za a ambaci kayan da